بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولنا مسلا شي ميتارن البركة مسلا شن موديبو أنن قوفر كورا أشكين غرن كسنا أيو تلاتة درن لاربا شاهدو غوتن سفر شكرا الهجرة دبو إيدة تليهدو da 32 wanda kuma yazo daidai da 18 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen Iraki, musamman yan Shi'ar Iraq, wanda kuma wannan shine majalisinmu na 18 a jerin gwanan majalisanmu. A wannan majalisi ko a wannan masallaci mai albarka, wannan shine 132 idan ba a manta ba. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a duk darussan da suka gabata yana magana akan yadda ya kamata musulmi na kwarai ya kalli sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya mu'amalance su da irin aqidar da ya kamata kowane musulmi ya zama yana dauke da ita a zuciyarsa dangane da waɗannan bayin Allah na gargaru da Allah madaukakin sarki ya kawo ayoyi masu yawa a cikin littafin sa mai tsarki na yabansu. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ya bar duniya yana yaba musu, yana mai yarda da su. To bayan Ibn Taymiyyah ya kawo mana irin yadda ya kamata mu mu'amalance su, ko da kuwa mutum yana da aqidar cewa sahabi wani a guri kaza yayi ba daidai ba, ko a guri kaza yayi kuskure, to ya kamata mu yi masa mu'amala irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara yadda za a mu'amalanci mutum wanda yake na kwarai. Ko da yayi kuskure, sai a dubi hasanat dinsa, wato kyawawan halayensa da kyawawan dabi'unsa da kyawawan ayyukansa. Waɗannan kyawawan ayyuka su zama sun cece shi, kuma ya kasance an rinjayar da su akan abin da ake ganin yayi na kuskure ko laifi. To shine Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa: wa qad thabata anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala: man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla bid'atin dalala. Ibn Taymiyyah yake cewa kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala, shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce: man ya'ish minkum ba'di, wanda duk ya rayu ko ya yi tsawon rai a bayana, fa sayara ikhtilafan katira, to zai ga sabani mai yawa, fa alaikum bi sunnati, to ina muku umarni da ku ruke sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin, ku riƙe sunnar halifofi shiryayyu al-mahdiyyina, waɗanda suke ababen shiryarwa, min ba'di a bayana, 'addu 'alayha bin nawajid, ku riƙe ta, wato ku riƙe wannan sunna da fiƙoƙinku, wa iyyakum wa muhdathatul umur, kuma a hirɗinku da ruƙo da fararin al'amura, fa inna kulla bid'atin dalala, domin duk wata bid'a ɓatacce. Wannan hadisi ne sahihi wanda Imamu Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadin sa, haka nan Abu Dawud da Tirmizi da Darimi da Ibn Majah da wasunsu sun ruwaito wannan hadisi daga Al-Irbad Ibn Sariya radiyallahu anhu. Irbad Ibn Sariya yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana wa'azi, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maw'izatan baligha ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا كأنها موعظة مودع فأوسنا يا رسول الله. يجي منذو صلى الله عليه وسلم يا إيمان وأذي وأذي وان مكذبت دهوا يسبو دشي كما زكا تم سكا لولوا هر مكرك شوا كمر وأذي من بمقانا يا رسول الله كبر من وسيا شين يجي رسو أوسيكم بتقوى الله أوسيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي إنا مكو وسيا دا كجي طوران الله سنن كجي كبي قشوا قبننكو وإن نسكي نتكينكو وتسوا بلوشوا قبننكو مسلمين يتي وإن تأمر عليكم عبد حبشي كودا كوضاواني متمن حبشا زي زمشو قبنكو يتي كنا غنم با جنسنكو إيبا كنا غنم كمر kamar kun dara shi wajen nasaba da daraja da sharaf na kabila, kuna ganin shi baki ko kuma farare, kuna ganin shi ba'ajami ko kuma larabawa, kila kuna ganin shi bawa ko kuma yaya, to inda yazan shine shugaban ku kuji kubi. Sai yace kuma fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, wanda duk ya rayu daga cikin ku wato yayi tsawon rai daga cikin ku baya na, to zai ga sabani mai yawa. To in haka ta faru menene mafita? Yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, ina muku horo, ina muku umarni da ku kankame sunnata, ku kankama sunnar halifofi na shiryayyu, halifofi shiryayyu kuma waɗanda suke ababan shiryarwa, min ba'di wanda zasu zo, wanda zasu zama a bayana. Addu alaiha bin nawajib, yace ku rike wannan sunnoni da fiƙoƙin ku, wato ku rike su da ƙarfi. Wa iyyakum muhdathatil umur, kuma ku guji dukkan fararen al'amura, dukkan wani fararen al'amari a addini ku guje shi. Fa inna kullu bid'atin dalala, domin dukkan wani fararen abu a addini to bata ne. Wannan hadisi ne yana daga cikin hadisai waɗanda suka tattaro abubuwa da yawa, ko kuma suka tattaro ka'ida wacce take gamammiya ta addinin musulunci. Shi yasa Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin littafin sa Al-Arba'un an-Nawawiyya, saboda yana cikin wato hadisai waɗanda a ƙarƙashin su abubuwa da dama za su shiga, domin daman shi wannan littafi abinda shi mai asalin littafin Ibn Salah, asalin littafin kamar da ku sani ba Nawawi shi ya kirkiri littafin ba, duk da dai kuma shine ya more cin gajiyar littafin daga baya, ya zama da duk sanda za a faɗa shi ake faɗa, har ma ba a san asalin waye ba mai littafin. Asalin wannan al-arba'un hadithan, asalin wanda ya fara ibla'in hadisan ciki shine Al-Hafiz Abu Umar Ibn Salah, Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah wani malamin hadisi ne da ya rayu a Dimashq, a ƙasar da shi Imam an-Nawawi ya rayu. Shi ya fara yin imla'in majalisi wato hadisai 26 a ciki. Bayan ya imla'in hadisai 26 ya tsaya iya nan, shi ne Imam an-Nawawi ya ɗauka ya cika shi ya kai 42, wanda Ibn Rajab kuma daga baya ya ƙara guda 8 suka zama 50. To sai ya zamana shi wancan yana da 26, cikin 42 wani aka ɗauke 26, saura nawa? Saura 18 ko? Saboda haka kaga haka ne ko? Saura 16. Saboda haka kaga shi Nawawi 16 ne kawai da shi a ciki, wancan kuma yana da 26. To amma ba a san mai da shidan ba, sai aka san mai 16. To haka Allah yake lamarinsa. Sai ya zamana ya shahara da Imam an-Nawawi, domin ta hanyar sa littafin ya bayyana ya fito. To wannan littafi daman kamar inda suka sharɗanta shi ne za su sanya hadisai wanda a ƙarƙashin su abubuwa da yawa za su shiga, wanda za ka ga abubuwa da dama in kana neman hujja a kansu, in ka ja wannan hadisan sai ga abin ya shige ƙarƙashin su. Su ne al-qawa'idul kulliyya, al-kulliyat, wanda a ƙarƙashin su akwai juz'iyat da yawa. To wannan hadisi yana ɗaya daga cikin waɗannan hadisai da waɗannan malamai suka ambata a cikin wannan littafi. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin abinda zai faru cikin wannan al'umma a bayansa. Yana gaya wa sahabbansa cewa duk wanda Allah ya wantsawar rai daga cikin ku, to zai ga sabani mai yawa, zai ga sabani fi usuluddin, zai ga sabani fi furu'uddin, zai ga sabani akan abin da ya shafi aqida, zai ga sabani akan abin da ya shafi hukunci. Wanda a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato babu wannan. Da zarar aka samu sabani, sawa'un ya ta'allaka da aqida ne ko ya ta'allaka da hukunci, to manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan, shi kawai za a koma a gayawa a faɗa masa cewa ga abu kaza ya faru, ga abu kaza ya faru, wani ya ce kaza ko wani ya aikata kaza, ni kuma na ce kaza ko na aikata kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga wanda yake kan daidai, ko ya ce dukkan ku akan daidai kuke. To kaga a lokacin sa babu wani sabani da zaka ce an samu a addinance wanda ya shafi aqida ko abin nan. Sabanin da ake samu, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana wato bayyana abin da yake daidai a cikin sa. To yace baya na za a samu sabani mai yawa, wato sabanin ko mai yawa wanda ya shafi addini, ya shafi aqida, kuma ya shafi hukunci, wanda wannan yana ishara zuwa ga yadda al'umma ta zata yi tarin rabuwa. Wasu abubuwa sababbi za su rika shigowa cikin al'umma wanda da babu su. Kuma ya faɗi wannan karara a cikin hadisai da suka zo daga hanyoyi daban-daban da sahabbai daban, daga sahabbai daban-daban, irin su Abu Huraira, irin su Muawiya ibn Abi Sufyan, irin su Mu'adh ibn Jabal, da irin su Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar. Hadisai da dama wanda suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa waɗanda suka gabace ku sun karkasu zuwa gida-gida, Yahudu sun karkasu zuwa gida 71, Nasara sun karkasu zuwa gida 72, wasa taftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa, kuma wannan al'umma ita ma za ta karkasu zuwa wato kashi 73. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya faɗi cewa al'umma za ta dare ta karkasu ta zama wato kungiya-kungiya har zuwa kungiya 73, kullu hafin nar, dukkaninsu sun cancanci shiga wuta, wato dukkaninsu sun kaucewa hanyar shiga aljanna, sai guda ɗaya kawai su ne waɗanda suke kan abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa. Wannan shi ne abinda ya gaya musu. Wannan firqa guda ɗaya ita ce ake kira al-firqatun najiya, wacce ita ce za ta kai labari. A nan cewa waɗancan kullu hafin nar ba wai yana nufin cewa dukkansu, duk wani wanda ya samu kansa a ɗaya daga cikin waɗannan dole ya shiga wuta ba. A wannan yana daga cikin ahadithul wa'id da malamai suke faɗa. Ahadithul wa'id kuma kana barinsu yadda suke, ba za ka yi tawilinsu ba. Sai dai kuma mun san cewa duk mutumin da ba kafiri ba ne, bai kai ga faɗawa ga kafirci ba, to akwai yiwuwar Ubangiji ya yafe masa. Wa yakfiru ma duna zalika liman yasha. Don haka mutum na iya samun kanshi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi, kuma ya zan bid'ar da ya rike a ciki ba ta kai ga kafirci ba, Ubangiji sai ya yafe masa. Don haka kullu hafin nar, wannan daga cikin ahadithul wa'id ne, ma'ana sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta. Idan Ubangiji zai kama su bi mujabi a'malihim, da irin abin da aikinsu yake hukunta musu, to babu shakka da wuta za a kai su. Sai dai idan Ubangiji ya musu gafara, ya yafe musu, shi ne ma'anar kullu hafin nar. Shi yasa za mu ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam basu kafirta khawarijawa ba, duk da cewa khawarijawa sun yaƙi sahabbai, sun kafirta sahabbai, sun yi, amma basu kafirta su ba, kamar sai na Ali da shi ya fi fito na fito da su. Saboda kaga ashe tunda bai kafirta su ba, akwai yiwuwar su shiga ƙarƙashin wa yakfiru ma duna zalika liman yasha. To wannan hadisi a ciki ya nuna al'umma za ta karkasu gida-gida, za ta zama ƙungiya-ƙungiya, reshe-reshe, wato jama'a-jama'a, kowa da irin tafarkinsa, ɗariƙa-ɗariƙa. Kuma a cikin hadisin ya nuna mafita har ila yau. Mece ce mafita? Ita ce yace fa alaikum bi sunnati. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mutane a cikin duhu ba, bai bar ka a cikin duhu ka ce to gashi yanzu an rarrabu, an yi addinin a yaga, kowa ya kama nashi, wani ya rike nan bangaren, wani ya rike can bangaren, wani ya rike can, to ni ina zan je? Ka ce saboda kai kana cikin ɗimuwa, ko ka ce kai shikenan addinin ma kawai ya fita daga ranka. To wannan duk ba hujja ba ce. Da akwai wasu wanda suke ganin kamar ma ai yanzu duk lalibai ake ado, ba ka da tabbas, ta yi ma waɗancan ne masu gaskiya, ta yi waɗancan ne, ta yi waɗancan ne, saboda haka dukkan su kawai kowa da yadda ya fahimci addinin ne, interpretation ne, kamar yadda ɗan boko zai ce maka ai tafsiri, yadda kawai kowa yake fasara addinin ne, da haka kowanne ko da ya ce kowanne kai daidai ne, ko ya ce kawai ba wanda zai iya yake da tabbas, saboda haka duk lalibi ake ado. To kaga anan shi bai gamsu da mafitar da manzo Allah ya ajiye ba, don manzo Allah ya ajiye mafita guda ɗaya, tun ma sahabbai ba su tambaye shi ba, sai ce fa alaikum bi sunnati, ya gaya musu abinda za su riƙe su kubuta, sannan kuma ya gaya musu ta yadda za su gane hanyar ɓatacciyar, cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajid, sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur, kaga ya gaya musu maganin, kuma ya yi musu ishara zuwa ga yadda za su fahimci ɓatacciyar hanya ɗin, wato wacce za ta kawo abubuwa sababbi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su san da su ba. To da zarar kaga wannan, to alama ce ta cewa wannan ɓatacciyar hanya ce, ba ita ce hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a bita za a kai ga tsira ba. Annabi ya ce fa alaikum bi sunnati, na umarci ku da ku yi riko da sunnata. Saɓani kamar yadda wannan hadisi yake ishara zuwa gare shi cewa zai faru tun ma sahabbai ba su gama ƙarewa ba, domin ya ce man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera, to wanda ya rayu daga cikinku bayana zai ga saɓani mai yawa. Wannan yana nuna maka cewa saɓanin zai faru tun ma sahabbai ba su gama ƙarewa ba, kuma abin da ya faru ɗin kenan, tun a sahabbai ba su gama barin duniya ba aka fara samun ƴan bid'a, suka fara bayyana, kowa ya rika kawo bid'a sabuwa yana tallatawa. A hadisin farko a cikin sahih Muslim, hadisin Umar ibn Khattab, hadisu Jibril, wanda aka fi sani da hadisu Jibril, wanda shine hadisi na biyu a arba'un an-nawawiyya, kaga shine hadisi na farko a cikin sahih Muslim, wanda dama Muslim shi ya rawaito shi, Bukhari bai rawaito shi daga hadisin Umar ba, ya rawaito shi daga hadisin Abu Huraira ne, kuma mukhtasar, wato a takaice, amma Muslim ya kashi daga hadisin Umar ibn Khattab, wanda farkonsa za ka ga cewa su mutane ne guda biyu, mutanen Basra tabi'ai ne, Yahya ibn Ya'mar da kuma Abdurrahman ibn Humayt tabi'ai ne, suka ji bayyanar wani mutum a Basra wanda yake cewa babu maganar kaddara, dukkan wani abu da ka gani kawai yana wakana sabo ne fil, babu shi alauhul mahfuz, kuma ba kaddara shi ba, kawai haka nan sai ya wakana ake sani cewa akwai shi. To lokacin da ya bayyana shi, wana kiran shi ma'abad al-juhani, da ya bayyana a Basra, sai su waɗannan tabi'ai guda biyu da Yahya da Abdurrahman sai suka ce to mu tashi mu tafi umara ko hajji, wala Allah za mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu gaya masa ga abin da yake faruwa a garinmu a Basra cikin Iraki, za mu gaya masa ga abin da wani ya bayyana yana faɗa, la qadara wal amru unuf, to babu qaddara, al'amarin da duk zai faru sabo ne kawai. To shine suka zo, farko wanda suka haɗu da shi sai suka haɗu da Abdullahi ɗan Umar, yana fitowa daga masallaci, ya zai shiga masallaci, sai suka taro shi, ɗaya ya ɓullo ta dama, ɗaya ya ɓullo ta hagu. To shine shi Yahya ibn Ya'mar ya fara magana, ya ce to gashi mun baro garinmu akwai wasu waɗanda suna cikin masu neman ilimi, wato an san su suna neman ilimi da sauransu, amma ga abin da suke faɗa, suna cewa la qadara wal amru unuf, ba qaddara komai sabo ne. Sai Abdullahi ɗan Umar yake cewa to in kaga waɗannan duk inda ka gansu, to ka gaya musu cewa ni Abdullahi bari'un minhum wa hum bura'u minni, ba ruwana da su, ba ni ba su, na barranta da su, kuma kuma ba su ba ni, ba zan taɓa wato wata alaƙa ko soyayya ta haɗa mu da su ba har sai sun yadda da cewa akwai ƙaddara. Shine sai ya ce domin naji mahaifina Abdullahi ɗan Umar, naji mahaifina Umar ɗan Khattab yana cewa wata rana suna zaune gaban manzo sallallahu alaihi wasallam istala alaihi, har zuwa ƙarshen hadisin da aka sani hadisin Jibril. To kaga a ciki akwai lokacin da ya tambaye shi game da imani, akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, wanda wannan shine mahallu shahid. To kaga wannan yana nuna maka tun a zamanin aka fara samun ɗan bid'a sun fara bayyana, gashi Abdullahi ɗan Umar kaga da Allah ya masa tsawon rai zuwa wanda lokacin sai ya ga bayyanar kadariya, waɗannan su ake kira kadariya don suna jingina kaddara zuwa ga kansu, su ne masu kaddara, babu wata kaddara ta Ubangiji. To ya ce musu duk wanda bai imani da kaddara ba to ba musulmi ba ne, ba ni ba shi ma kuma ba ruwansa da ni. to kaga wannan kenan. Sannan aka samu bayyanar bid'atul khawarij wanda su ma tun sahabbai suna da rai, sayyidina Ali ya yaki tare da su kamar yadda mun karanta a wannan majalisi waqatul nahrawan wanda ta faru tsakanin sayyidina Ali da su waɗannan wato ƴan tawaye waɗanda suka kafirta duk bangarorin sahabban nan guda biyu, mutanen Sham da mutanen Iraki, suka ce duk katirai ne, su kadai ne musulmi, suka shiga kuma kashe musulmi. To su ma kaga sun bayyana a zamanin sahabbai, sahabbai suna da rai. Dan a lokacin sayyidina Ali ya rawaito wannan hadisi na maganar Khawarij, sahabbai da dama wanda suka ji hadisin su ma a lokacin duk suka ambata cewa sun ji wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi maganar Khawarij. To kaga bid'atul Khawarij ita ma ta bayyana a wannan lokaci tun sahabbai suna da rai. Kaga man ya ish minkum ya tabbata nan ma. Sannan kuma bayan wannan haka nan bid'ar Shi'a at-tashayyu, bid'ar Shi'a su ma suka bayyana zamanin sayyidina Usman, lokacin sayyidina Usman, lokacin da Abdullahi dan Saba wani bai Yahudi da yayi musuluntar ƙarya ya sa rigan musulunci amma a zuciyarsa yana nan da yahudancinsa, ya zo ya rika yawo gari gari yana ziga ƙauyawa cewa su fito su yi wa sayyidina Usman bore, wanda yana fakewa kuma da Ahlul Baiti a lokaci guda, yana zigawa a yi wa sayyidina Usman bore kuma yana fakewa da Ahlul Baiti cewa kuma ya kamata su tashi su kwato wa sayyidina alhaƙinsa, domin wannan shugabanci nashi ne, ba na Usman bane, ba na waɗanda suka gabaci Usman bane, wato Abubakar da Umar duk kwace masa suka yi. Annabi ya yi wasici, kuma dukkanin annabawa daman kowa yana da wasiyi, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da nashi, Annabi Musa yana da nashi, don haka shi wannan shine wasiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Ali. To kaga daga nan ya fara samun magoya baya wanda a dalilin fitinar da ya riga ya haddasa ce har ta yi sanadiyar shahadar sayyidina Usman. To kaga su ma a lokacin suka fara bayyana, wanda a lokacin kaga sahabbai, akwai sahabbai suna nan da saura a abin nan. To haka sahabbai suka ga bayyanar Qadariyya, suka ga bayyanar Tashayyu, suka ga bayyanar Khawarij a lokaci guda tun ba su bar. To kuma abin ya ci gaba, duk bayan ɗan lokaci kaɗan sai kawai wani ya ɓulla shi ma da tashi sabuwar bid'a. Ana nan ana ta fama, ana ta gwagwarmaya ya za a yi a ga an kashe bid'arsa, sai kuma ka ji wancan ya ɓalle. To haka abubuwan suka yi ta yi, bid'o'in suka yi ta yawa, wasu suka zama rassa ne na wasu. Don kamar bid'ar Jaham ibn Safwan da ya bayyana, shi kaga bid'arsa ita kuma ta zo ta riƙa fidda rassa, kamar irin Mu'tazila. Mu'tazila suna da tarayya a cikin abubuwa da dama da bid'ar Jahmiyya. Kaga wannan reshe ne na ita wannan bid'ar, wasu bid'o'in suka riƙa reshe, kamar yadda dukkan waɗannan firak ɗin, kamar firkar Khawarij sun yi rassa da yawa, haka nan firkar Shi'a sun yi rassa da yawa. To amma duka in ka tattace za ka ga suna komawa kuma ga wasu manya-manyan bid'o'i ne da suka bayyana a wasu lokuta da suka wuce. To wannan shi yake gaskata abinda manzo Allah ya ce, man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira, wanda kuma yana nuna, yana tabbatar da annabcin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, kuma yana nuna har ila yau duk sanda zamani yana nesa da asrun nubuwa, kuma yana ƙara shiga cikin wani hali mawuyaci dangane da addini. Shi yasa sahabbai su suka fi samun tataccen addini, sannan wanda suke bin su tabi'ai, sannan wanda suke bin su atba'ut tabi'i. Annabi ya shaida da cewa waɗannan su ne khairun nasi qarni summa alladhina yuluna summa alladhina yuluna. To sannan ana ƙara gaba abubuwa kuma suna ƙara tabarbarewa, ana ƙara gaba abubuwa suna ƙara tabarbarewa. Shi yasa duk lokacin da kaga abubuwa sun tabarbare sai ka binciki na farko ya suka yi, domin sun fi kusa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kuma sun fi kusa da gaskiya. Ana ƙara yin nesa kuma ana ƙara nesa da gaskiyar, haka abin yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa alaikum bi sunnati, na hore ku da ku bi sunnata. Sunna a larabci ana nufin hanyar da ake bi, a tariqa ko al'ada ko alhaya ko asira, wato dukkan wani abu da aka saba bi shi ake kira sunna. Amma a sunna a shari'a ana nufin tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora ya bi kuma ya dora sahabbansa akai. Don haka kalmar sunna tana da fadi, wato ba ta takaita ne kawai akan abin da yake ba wajibi ba. Ka san wasu da an ce sunna sai su dauka to ba wajibi bane kenan, kamar mustala wato istilahin yare na malamin fiqh suka ce sunna farilla sai fardun sai sunna. To wani yana daukan duk inda ya ji kalmar sunna a hadisi, to haka zai fahimce ta, wanda kuma kuskure ne, wancan yare ne na wasu wata fi'a, wani bangare na malamai, su ne malaman fiqhu, dan kawai a samar da wani salo na koyarwa a bambance maka tsakanin sunnonin, wanda aka bar shi sunna, wanda aka daga shi aka ce fardun ne ko wajib ne ko wani abu mai kama da haka. Amma a harshen shari'a idan aka ce sunna, ana nufin hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ya rayu akan ta a addinance, kuma ya dora sahabbansa akai. To kaga wannan ya kunshi hanyar da ya rayu akan ta fuskar aqida, hanyar da ya rayu akan ta fuskar ibada, hanyar da ya rayu akan ta fuskar mu'amala, ta fuskar zamantakewa, ta fuskar siyasa, duk wannan sunna ce. Don haka wanda yake kan wannan hanya sai a ce da shi mai ahlus sunna, wanda ya kauce mu wannan hanya sai a ce shi ma ya saba sunna. Kaga ahlus sunna anan ba ana nufin kawai wanda yake sunnar tsaye da gemu ba, misali ko ya rage tufurgarsa, kawai shine ma'anar ahlus sunna. A farkon abin da zai shiga karkashin ahlus sunna ita ce aqida, aqida ita ce farkon abin da zai zo in aka ce wani ahlus sunna ne, ba ana nufin kawai ya saki gemun sa ya bar ya dage wannan sa ba, shikenan kuma ko ba mai ya fada ma dai kawai ahlus sunna ne shi, a'a, sai aqidar sa ta fara zama. In aqidar sa ta zauna da randadan, ko da zai saki wannan nasa ba za ka fidda shi daga ahlus sunna ba, saboda ita aqida ita ce babba, sauran abubuwa ayyuka ne wanda za a iya samun daidai, a iya samun kuskure tare da mutum. Amma in aka samu aqida ta samu, to an gama samun kuma komai, an samu jarin duk da ake bukata, sauran abubuwan duk ribar kafa ce. To annabi sallallahu alaihi wasallama yace alaikum bi sunnati, anan yana nufin hanyar tafarkin da ya rayu shi da sahabbansa gaba daya. Shi yasa a watan wa yace ma ana alaihi yawmu ashabi, abinda nake kai ni da sahabbaina. Don haka kaga kalmar sunna anan tana da ta fadada, wannan daga cikin itlaqatu sunna. Shi yasa zamu ga magabata sun yi littattafai da suka shafi aqida, amma sun kirawo su da suna as-sunna. In ka buda ciki sai ka ga maganganu ne akan aqida kawai, zalla aqida ake maka magana akan zalla, sifofin Allah da haƙƙin Allah da bautar Allah da sauran abubuwan da aka hana na shirka da sauransu. Amma kuma sunan shi as-sunna, kama as-sunna na Marwazi, as-sunna na Khallal, as-sunna na Abdullah ibn Ahmad, Abdullah ibn Imam al-Imam Ahmad, kaga duk sunan su as-sunna. As-sunna na Ibn Abi Asim, duk sunan littafin as-sunna, as-sunna, as-sunna. Amma an ka karanta kuma aqida ce ake bayanin ta, wato madarakta, kamar yanda zaka ga kalmar ash-shari'a. Kalmar ash-shari'a ita ma tana da fadi, an ce shari'a ba kawai ana nufin kotu da alkali da daurewa da saki da kurkuku da waye ba, kamar yanda wasu da an ce shari'a kawai abin da zai kawo alkali, wannan mustala ne, yare ne kawai. Amma a shari'ance in aka ce shari'a ana nufin addinin gaba daya. Shi yasa Allah ce shari'a lakum min ad-dini, kaga shari'a amma magana ce ake yi ta addinin gaba daya. Shari'a lakum min ad-dini, am lahum shuraka shara'u lahum, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini. Daka addinin gaba daya shari'a ce, an gane ku? Shi yasa zamu ga wasu malamai sun yi littafi, sun yi rubutu akan aqida, kuma sun kira shi ash-shari'a, kamar littafin ash-shari'a na al-Ajurri, Abubakar al-Ajurri. Kaga littafi ne gaba daya akan aqida yake magana, da magana akan kungiyoyin da suka saba wa aqida, amma sunan littafin ash-shari'a. Wanda bai fahimci kalmar shari'a da fadaddiyar ma'anarta ba, da zarar ya ga littafin sai ya ce kawai magana alƙalanci yake, sai ya dauka kuma sai ya ce ka mai littafin na yawo da reni, kaga sunan sa ash-shari'a, kuma ni naga ashe kawai aqida yake magana, ni kuma maganar alƙalanci nake nema. To kaga wannan alqada sunan sa ba ash-shari'a ba. To har kalmar sunna ita ma haka take da irin wannan fadin. Don haka ta kunshi aqida, ta kunshi ayyuka, ta kunshi maganganu, wanda ita ce as-sunna al-kamila, wanda yake kanta sai a ce yana kan sunna. Kuma wannan kalma ta sunna ko ahlus sunna kalma ce da daddiya, ba wai yanzu aka fara cewa wani ahlus sunna wani ba ahlus sunna ba. Ba kamar sunaye na dariqun sufaye ba, wanda kowa ya san daga baya kuma suna jinginuwa zuwa ga wasu mutane ne, suna jinginuwa zuwa ga wani mutum ne wanda zaka iya yadda da shi, zaka iya masa tawaye ba kuma wani abu. To amma ita sunna tana jinginuwa ne zuwa ga rayuwar manzon Allah, ka cokam shi da sahabbansa, kaga anan falalar take. Tun daga nan za a gane cewa the difference is clear, ko zaka bayyana cewa akwai bambanci. Wannan wani mutum yake cewa ni dan dariqar wane ne, kai kuma kana cewa ni dan ahlus sunna ne, saboda kaga tun daga nan ka masa fintin kautu, zai ja da sunna ne ya jamu da ita mana, kaga bai isa ba. to wannan kalma na ahlus sunna da daddiyan abu ne kamar yanda za a gani a cikin asar din Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin tabi'i ne daga cikin malaman tabi'ai, yana cikin almajiran Abu Huraira, gidan su gidan ilimi ne. Akwai shi Muhammad, akwai Anas ibn Sirin, akwai Hafsa bintu Sirin, dukkan su malaman hadisai ne. In ka duba littafan hadisi duka za ka rika ganin sunan su yana ta gittawa, musamman ruwaya daga Abu Huraira za ka ga Muhammad ibn Sirin an Abi Huraira. To Muhammad ibn Sirin yake cewa kanu la yasaluna anil islam falamma waqa'atil fitna قلنا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ من حديثهم وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ من حديثهم. هاجي تشيوا دا كان صحابي كانوا الضمير يرا كوما غا منينسا سوني صحابي كانوا سن كسانتي لا يسالون عن الاسناد باسا تنبير اسنادي واتو دو وند يزو يتشي مسو منزا الله ياتشي زاسو كربا دون سن سان تشيوا ا لوكاتين دنيا دنيار الديني زونه تكي لافيا ba a maganar a samu wanda zai yi wa annabi ƙarya ya masa zuci. Zaka da an ce ƙara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai su karba, kamar yadda Abdullah dan Abbas yake cewa Bushayr ibn Ka'ab al-Adawi lokacin da yazo yana ta gaya masa hadisai, Abdullah dan Abbas sai ya rika kauda kai wani lokaci ya ce maimaita har ƙarshe shi kuma har ya ji wani abu a ransa. Shi Bushayr yake cewa to ban gane ba, shin ka fahimci hadisai na ne duka sai wannan da kake cewa maimaita, ko kuma wannan da kake cewa maimaita shi kadai ka fahimta, sauran baka fahimta ba? A wata ruwa yake cewa me yasa ina gaya maka hadisan manzo Allah kana ta kauda kai? Shine yake cewa mun kasance da idan muka ji an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asghaina ilayhi bi adanina waftadaratu absaruna, sai mu karkata kunnuwanmu mu bada hankalinmu gaba daya mu raja'a ga mai magana, sannan kuma mu kura masa ido mu ji me zai fada. Yace falamma rakiba an-nasu sa'ba waz-zalul lam nakun na'khudhu illa amman na'rif aw la nuhaddith illa amman na'rif. Lokacin da mutane suka rika bin hanyoyi daban-daban, suka rika hawa tudu da kwari wajen yi wa manzo Allah kage da ƙarya, sai ya zama ba abinda zamu karba sai abinda muka sani. To shine Muhammad ibn Sirin yake ƙara maimaitawa, yake cewa da ba sa ma tambayar ka isnadi. Yayin da fitina ta auku, anan fitinar da yake nufi ita ce fitinar kashe Sayyidina Usman a shekara ta 35 bayan hijira, tunda a lokacin bid'a ta fara ƙarfi har ma za ta fito ta yi wa shugaba tawaye, har ma su kai ga zubar da jinin babban sahabin manzo Allah kamar Sayyidina Usman. Kaga fitina ta yi ƙarfi, bid'a ta yi ƙarfi kenan. To yayin da fitina ta auku, sai suka ce, wato sai sahabbai suka rika cewa sammu lana rijalan, kusan da ka hadisi gurin wa aka ji a faɗi isnadin samuji. Fayunzaru ila ahli sunnati, sai a dubi ahli sunna sai a karɓi hadisansu. Kaga kalma ahli sunna ta fito ƙarara tun a zamanin tabi'ai. Ya ce fayunzaru ila ahli sunna, sai a dubi ahli sunna fayu'khadhu min hadisi, sai a karɓi hadisansu. Wayunzaru ila ahli bid'ati fala yu'khadhu min hadisi, sai a dubi ɗan bid'a kuma sai a bar hadisansu. To saboda haka kalmar sunna tana da ma'anarta da faɗi, tana nufin hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kanta, ta fuskar addini, ta fuskar aqida, ta fuskar mu'amala, ta fuskar ibada, ta fuskar akhlaq. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati, sai ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin, da sunnar halifofi na shiryayyu, sai a dafin sunnar su akan sunnarsa. Me yasa ya dafin sunnar su akan sunnarsa? Dan sunnar su ba su haɓata shi ba. Kaga wannan yabo ne. Yace ku bi sunnata, dan me bai tsaya nan ba, sai yace da sunnar halifofi na shiryayyu, domin halifofinsa ba za su haɗu su saba wa sunnarsa ba. A nan idafar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idafa zuwa ga khalifofinsa, yace wa sunnatul khulafa'ir rashidi, yana nufin wa sunnati majmu'i khulafa'ir rashidi. Yayin da waɗannan halifofi guda hudu suka yi ijma'i akan mas'ala, Abubakar ya faɗa, Umar ya faɗa, Usman ya faɗa, Ali ya faɗa radiyallahu anhu, to an gama magana. Ba zai yi boɗa na duk su haɗu su saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, ko su jahilci sunnar gaba ɗayansu. To har in sun haɗu akan wata matsala, wani ƙauli, wani ra'ayi, to kawai ka tsaki jiki cewa sunnar manzo Allah ce. Wannan shine ma'anar wa sunnatul khulafa'ir rashidin. A nan ba ana nufin wa sunnati ahadul khulafa'ir rashidin, don anan ko dai ka kaddara majmu'i khulafa'i rashid ko ka kaddara ahadi khulafa'i rashid wato ko dai ka ce duka halifofi ko ka ce daya daga cikin halifofi to in ka ce daya daga cikin halifofi to nan zaka samu tangarda domin ana samun mas'alolin da suka yi sabani wani yaga kaza wani ya saba to kaga anan sai ka ce to wanne ne ba za ka ce irin wanda zai ce maka duk kowanne kai sunna ne ko kai wannan ko kai wannan to ai wani lokaci zaka samu sabanin ba zai hadu ba wanda ya ce ayi wanda ya ce ka a kuskura ne kaga ba zai yi ba dole ɗaya zaka ko dai ka ki ka saba ma wanda ya ce ayi ko kai ka saba ma wanda ya ce ka ayi to kaga irin wannan ba zai yi ka ce kowanne akai sunna bane to shi yasa malamai suke cewa annan al-anan lisiraqil jinsi al dan ta nuna khalifofinsa dinnan duka ake nufi ba wani sashi na khalifofinsa ba da kwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar wanda wannan wasu malamai sa suka ci to ijma'in Abu Bakar da Umar shi ma abun koyi ne in Abu Bakar da Umar suka hadu akan wani abu to shi ma abun koyi ne saboda wannan hadisin da annabi yake cewa ku koyi da waɗanda za su zo bayana Abu Bakar da Umar wato kaga ishara ce zuwa ga halifancin Abu Bakar sannan na Umar bayansa to ku koyi gare su to ko shi din ka dauka dole ka hada su biyu ba zai ka dau daya ka bar daya ba in aka samu Abu Bakar da Umar sun hadu akan mas'ala akan wani abu to wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da sifofi na farko ya sifanta su da khulafa khalifa shine wanda yake mai gurbin wani domin ya jibinci ayyukan da wannan yake yi shi ake cewa khalifa wato wani yana kan wani aiki sai ya bar gurbin ko ta mutuwa ko wani abu sai wani ya zo ya mai gurbin sa ya ci gaba da aikin da yake to shi ake cewa khalifan sa an gane ko shi yasa ba a cewa khalifatul lahi kace Allah baya bukatar khalifa don shi yana nan hayyun ne la yamut bare a ce yana wani zai karba aikin Allah shi yasa ubangiji cewa yayi inni ja'ilun fil ardi khalifa bai ce khalifati ba ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bai ce khalifati fil ardi ba sauraka za a ce khalifatu rasulillah amma ba a ce khalifatul lahi haka wanda duk kaji ya ce khalifatul lahi to dan barbabiya ne bai san me yake nufi ba don kalmar khalifa tana nufin wanda ya maye gurbin wani saboda ya bar aikin shi ko wanda ya rungume aikin ko saboda wato mutuwa ko ku a'a yana da rai amma ba zai iya ci gaba da aikin ba to sai wani to kaga ubangiji ai duk ba za ka iya masa irin wannan ba saboda ka waɗannan khalifofi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Abu Bakar shine aka fara masa laqabi da khalifatu rasulillah khalifan manzo na Allah subhanahu wataala to kaga wannan sifa ta farko kenan sun mai gurbin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bayansa wanda yana nuna martabar su da darajar su sun har sun mai gurbin ma'aiki sallarsu kuma annabi ya ba su wannan mukamin da kansa ya kira su khulafa sannan abu na biyu a sifa ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ar-rashidi wa sunnatul khulafa'i ar-rashidi kalmar rashid tana nufin mutumin da ya san gaskiya kuma ya aiki da ita wato wanda yayi ilimi kuma ya aiki da ilimin sa shi ake kira ar-rashid kaga sabanin wanda ya san gaskiya yake aiki da ita wanda ya san gaskiya yake aiki da ita wannan shi ake kira al-ghawi ya san gaskiya ba bai san ta ba amma ba zai aiki da ita ba kamar yahudi kamar malaman ulama usu'i wanda sun san gaskiya amma kuma sun sa kafa sun taki ba sa so ma ana fada su ba za ka yi tsammanin za su fada ba to kuma ba su wani ya fada ba to kaga waɗannan su ake kira al-ghawuna كما ان الله مدوكين سركي كي تشاوتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين كاغا الله يتي اتيناه اياتنا كاغا يا باشي علم اما يا ايكي ده علمين فانسلخ منها سي يبر ابين ده مكا باشي نا علمي يا زاري جكنسا daga علمي كان باسو ده علاقه فكان من الغاوين سي يزما cikin gawina wato kwatattu haka al-gawi shine akasin ar-rashid Ar-Rashid shine wanda Allah ya bashi ilimi ya aiki da ilimin sa. Al-Gawi shine Allah ya bashi ilimi ya aiki da ilimin sa. Sannan kuma ba ad-dallina bane, ba batattu bane. Ad-dallu kuma shine wanda yake kawai ban lagazar sa. Shi kawai haka har ma gaga take, haukan sa kawai yake, shi ba wani abu magana ilimi. Ina ka gani, ina ka karanta wani hadisi wace aya zai ce kawai ka kyale ni. Haka muka samu iyayenmu kuma haka zamu yi. to kaga wannan shine abdal batacce wato wannan ita ce sifar yahudu to kaga as-siratul mustaqim shine hanyar da ta kauce ma hanyar abdal ta kauce wa hanyar abinnan algawi hanyar abdal dole sune hanyar nasara waɗanda suke yin abubuwa bisa jahilci duk kuma wani wanda yake da irin wannan sifa to yayi kama da su hanyar algawuna sune hanyar al-maghduba alaihim sune yahudawa waɗanda su kuma Allah ya sanar da su ilimin amma kuma sun take ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san cikin ƴaƴan cikin su amma kuma sun kibin sa to kaga su waɗannan waɗannan khulafa'u ba al-ghawuna bane ba ad-dalluna bane suna kan tafarki irin na manzon Allah wanda ubangiji ya kore masa waɗancan miyagun sifofi guda biyu dan ya tabbatar masa da akasin su wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla kaga an kore masa jahilci ba kawai da kake abinda ba aka kore masa wa ma gawa aka kore masa kuma yin wato sabawa ilimi aka kore masa jahilci kuma aka kore masa sabawa aiki da sabanin ilimi wanda wannan tabbatar masa da ilimi ne da kuma aiki da shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sifantar da su ya sifanta su da ar-rashidin sannan kuma ya sifanta su da al-mahdiyyin al-mahdi shine akasin abdal wanda shi yana da ido ya san abin da yake kuma yana aiki da abin da ya sani saboda haka ita hidaya ita ce mutum ya san gaskiya ya yi aiki da abin da ya sani kaga ya zama al-hadi ar-rashid annabi ya ce addu alaiha bin nawajis wato wannan kinaya ce da take nuna kankame ita sunna din matukar ka fahimci sunna yin abu kaza sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ka samu wannan ilimin to kakka bari kuma wani abu ya saka saki kayar ka rike wannan a fadar manzo sallallahu alaihi wasallam ce addu alaiha bin nawajis yayi wasiya da a cije sunna kamar mutumin da baya son a kwace abu ya sa hakoransa cije shi sai dai katse amma ba dai a kwace daga wajensa ba wannan alama ce da take nuna cewa za a samu kalubale da yawa wato wanda zai rike sunna to zai rika samun kuma kalubale ila zai fuskanci kalubale tun daga gidansu ya fuskanci kalubale a unguwarsu ya fuskanci kalubale a garinsu ya fuskanci kalubale na limamin unguwarsu ko malamin mahaifinsa ko shi kansa mahaifinsa ko danginsa da 'yan uwansa ko gurin aikinsa ko gurin da yake rayuwa su al'ummar da yake rayuwa a cikinta wato zai iya fuskantar kalubale mai tsanani don haka yana buƙatar a yi masa wasiya da cewa duk irin kalubalen da zai fuskanta kai ya saki ya cije da ƙarfi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da wannan wasiya zuwa ga dan ya nuni zuwa ga cewa wanda zai rike sunna zai gamu da kalubale in ya rike ta sako-sako to zai jefar saboda haka zaka ga waɗanda suke son su ci sunna din Iblis duk dan abu dan kankani sai sa su watsar ya fara zuwa karatu ana karatu da shi ana halarta sunna masallatan sunna ana sallah da shi ana karatu da shi da an fara kuskus a gosu sai daina zuwa shi to na ga na dago za su gane to sai daina zuwa kaga wannan ba daidai bane ka ci gaba da zuwa ba ruwanka ka zama cikin waɗanda la yakhafuna lawmata la'im ka daina jin tsoron zargin mai zargi sannan ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umuri to wannan alama ce zuwa ga wancan sabanin da zai faru to inda zaka gane hanyar gaskiya din shine ka kula cewa abubuwan da duk aka kawo suka sabawa sunna sababbi ne babu su a sunna to kai kokari ka guje musu in kai guje musu to ka fahimci menene hanyar gaskiya din ce fa iyyakum muhdathatil umuri fa inna kullu bid'atin dalala kaga wannan yana gargadi ne ga al'umma da cewa su guje wa dukkan wani kirkirarren abu ya kuma karfafa abu ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ne to anan kaga bid'a duk bid'a bata ce wace bid'a ake magana anan kalmar bid'a dai larabci ce tana nufin duk kirkirarren abu sabo dukkan wani sabon abu wanda da babu shi aka kirkiro shi sunan shi bid'a shi yasa Allah yake cewa ulma kuntu bid'an min ar-rusuli wato ba ni ne farkon manzanni ba, ba ni ne farkon wanda aka fara turowa a matsayin manzo ba, akwai manzannin da suka riga ne. Kalmar bid'a anan ta zo bid'an min ar-rusuli, haka nan Allah ya sifanta kansa da cewa badi'us samawati wal ard, wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ba tare da wani ya kwaikwaye shi ba, wato ba tare da ya kwaikwaye a gurin wani ba. Akai amfani da kalmar badi'u daga kalmar bid'a din, to kaga wannan ma'anarta a lugha kenan, dukkan wani abin da yake sabo kirkirarre wanda babu shida kuma aka zo aka same shi kwatsam, to wannan shi ake cewa a harshen larabci bid'a. To amma anan annabi da yace kullu bid'atin, yana nufin dukkan wani sabon abu bid'a ne kuma bata ne? A'a, anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan me? Akan addini. Tunda in ka duba siyakin maganar sa, ai magana ce akan addini, tunda yana magana alaikum bi sunnati, ya magana sunna sai kuma yazo magana bid'a. To kaga anan bid'ar da ake magana bid'ar da take fuskantar sunna, ba wai bid'ar da take fuskantar rayuwa ba, wacce take fuskantar sunna ba ta duniya ba ta addini. Shi yasa anan malamai suke cewa bid'a anan abinda ake nufi dukkan abinda bai da asali a shari'a, ce wata hanya ce da ake bi wacce ta yi kama da shari'a, kamar yadda Shatibi a cikin littafinsa Al-I'tisam cewa al-bid'a hiya at-tariqa al-masluka tudahi ash-shar'iyya yuqsadu biha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillah, wata hanya ce da ake kirkira a ce abita, ko wani aiki ne da za a kirkiro a ce a yi shi wanda ya yi kama da shari'a, amma kuma ba shari'a ba ne, kama suka yi a zahiri ya yi kama da shari'a, to zahir shari'iyya, kuma abinda zai sa mutumin ya kirkiro ta shi ne bautawa Allah, kaiwa matuƙa wajen bautar Allah. To kaga ashe ita bid'a tana da ita bid'a da ake magana anan, ana magana bid'a da take da alaƙa da addini, abinda zaka kirkiro shi ya yi kama da addini a zahirinsa, kuma kana neman wanda zai, wato kana cewa duk wanda zai rike wannan in yayi zai samu lada, wannan shi ake cewa bid'a. Kaga ana an fidda bid'a lugawiyya, sabon abu wanda a harshen larabci ne zaka ce masa bid'a, tsagwarar harshen larabci, amma ba bid'a ce ta addini ba, kamar motoci, kamar babura, kamar keke, kamar lasifika, kamar fitilu, kamar jirgin sama. Kaga wannan duk ba magana addini a ciki, wani abu ne a addini yayi kama da jirgin sama, ko yayi kama da mota. Kaga mota asali ma ba ma musulmi bane ma ya kawo ta, yayi fara yin ta, ko jirgin sama ba ma musulmi ne ka ce dan bid'a ne, ba ma musulmi bane, ko ba wani abu a addini wanda yayi kama da wannan a ce shi ma ya kirkiro nashi dan yayi gogayya da na musulunci, ya kawar da na musulunci, babu wannan. Sannan kuma ba yayi bane dan in ka hau jirgi kawai ya ce ga wani lada da zaka samu, ga wani amawan na lada, a ce wanda ya kirkiro jirgi bai rubuta a cikin manual din jirgin cewa to in ka hau wannan jirgi ka yi tafiyar kilomita kaza, to zaka samu lada kaza, za a gina maka gida aljanna iri kaza, za a kai da dai kasan bid'a da ake kaga bai jirgi shi ba, saboda haka dan ka hau jirgi ba ka jin wata ibada ce kake yi ta musamman da hawanka ne. Haka nan mota, dan ka hau mota kawai daga Katsina nan ka je Kano shi kenan sai ka riƙa lissafin to yanzu lada nawa na samu, kawai saboda ka hau J5 ce to lada nawa na samu. Kaga wannan ba abin da shi yasa yadda zaka zo ka tsayar da mai tasi ko mai J5 ka hau sunanka Muhammadu ko Ahmad ko Ibrahim, haka nan John ko Mike shi ma zai zo ya tare ya hau ga kaga John, kaga ai ba da addini ne ba abin da zai hada ku, John yana nashi kana naka, lakum dinukum wali dini, ba wata da ba addini bane, wani abu ne na rayuwa, ba wani bambanci. Tun daga nan zaka san cewa ba wannan bid'a ce ta rayuwa. Abinda kuma ya shafi rayuwar duniya, wani Ubangiji ya sakara maka abinda yake sama da ƙasa, duk ya sakara maka, dukka je ka amfana da shi matukar dai baka shiga cikin hududin abinda Ubangiji ya haramta ba. Sama da ƙasa dama Allah ya yi ta ne dan ka mori abinda ya halitta a ciki, don haka ba a cewa dan ka hau jirgi ko ka sa fanka a gidanka ko ka sa AC ko ka yi amfani da kwaroron abin nan magana a ce kayi bid'a addini wannan yadda zaka samu a masallaci haka zaka samu a gurin disco har ma na su ma ya funaka tsada ya funaka abin zaka samu a coci zaka samu a ko ina dan saboda ba wanda yake jin cewa wannan addinin sa ne wannan wani abin da yake jin zai taimaka masa kawai yayi addinin sa cikin yalwa da jin dadi ba tare da takurwa ba shikenan amma ba shine addinin ba to saboda haka rashin ko kuma in ce da gangan dan ba a ce da gangan wasu sai su hargitsa abin dan a hargitsa maka lissafi ce to baka hawan jirgi baka hawan mota dan kai ma dan bid'a ne a ce masallacin ku ba lafika ba kafet ba kasa agogo kawai sai a nemi a hargitsa to shi ba kawai sai a kaga ashe ba duka sabon abu bane ba duka sabon abu bane bid'a ce to in haka ne abin nan da kuke yi ma to ku ci gaba da yi ba duka bid'a aka hana ba akwai bid'ar da ba a hana ta ba to wanda ya fi kawo hargitsi shine wanda ma har zai dauko irin su hada alqur'ani ce a zamanin annabi an hada alqur'ani ai bayan manzo Allah ya bar duniya Abubakar ya hada alqur'ani sai da Usman yazo shi ma ya kara to bid'a ne to duk bid'a bata ce in ka ce eh to kenan hada alqur'ani ma bata ne kenan sai ya ce rubuta hadisan manzo Allah ai an rubuta hadisan manzo Allah an rubuta littattafan ilimi da babu shi ma bid'a ce duk bid'a bata ce to kai da waɗannan ma bata ne kenan dan me kake yi to kawai dan ya nemi hargitsa maka lissafi ko dai da gangan ko jahilci ba dai wato akwai wanda da gangan yake shi ma ya san ƙarya yake akwai kuma wanda shi fi sabilillah yana ga hawan abin haka yake amma na tabbata akai masa bayani zai gane na farko kace hada alqur'ani haka alqur'ani Abubakar da Umar su suka jibinci abin sauran sahabbai duk suka goya musu baya bal sahabban ma ne suka yi aiki to taya zai zama bid'a kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin akwai wani khalifa da yace bai yadda ba to annabi sauraka ya ba su oki sannan alqur'ani daman can tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai a hada yake a rubuce yake kawai dai yana rubuce ne a hannun mutane daban-daban wannan ya rubuta suratul baqara wannan ya rubuta nisa'i wannan ya rubuta ali imran wannan ya rubuta kaza aka har hado wannan yana da ayoyi kaza aka har hado aka tara shi guda dan kada bayan wannan ya mutu a nemi abin da ya rubuta a rata aka tattaro shi amma daman can a hada yake ubangiji ya hada kayansa inna alaina jam'ahu wa qur'ana ubangiji ya ce daman mu za mu hada shi kuma ya hada kayansa to in ka ce hada qur'ani bid'a ne to waye bid'ar kenan Allah da yace inna alaina jam'ahu to kaga wannan kawai daru ne da neman kawai kawo tarnaki a cikin sha'anin aqida da mai wayayye ba zai iya ba za ka rude shi wannan ba za ka tare masa da hankali ba sannan in kai maganar rubuta ilimi tun kafin zuwan manzo Allah ake rubuta ilimi tun kafin zuwan abin nan Allah ya sifanta littattafan da ya bawa annabi Ibrahim da annabi suhufi Ibrahim suhufi ne suhufi ne sahifa ba takarda ba abinda aka rubuta shi to a nasu a rubuce yake shi yasa ake kiran shi kitab wa ma qadarullahi haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa haka littafi ne saboda haka littafi kuma alkitab shine abinda aka tara aka rubuta aka tara shi a guri daya haka tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa da suka zo an rubuta musu abin nan annabi Musa an bashi at-taura a cikin alluna ya Allah ya bashi shi a cikin alwah ubangiji madaukakin sarki ya ba ita shi a rubuce saboda haka a rubuce take annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo za ku ji a tarihin sa lokacin da ya fara ganin mala'ika jibril ya tafi gun waraka ibn nawfal aka ce waraka ibn nawfal tun kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman ya fita irin yawo shi bai yadda da addinin gargajiya da ya samu laraba ana yi ba na bautar gunki da sauransu ya fita yana neman alhanifiyya addinin annabi Ibrahim shine ya je ya dauko addinin nasara har ya zama yana rubuta injila kaga cewa kana yaktubu injil bil abariya kaga wani abu ne da an san shi ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara saukar wahayi ittakhadha kuttabal wahayi masu rubuta wahayi an kawo ce rubuta wanda ce rubuta kaga shi akwai rubutun ilimi sannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya wata huduba hudubatul abin nan hudubatul wada akwai wani mutum ana kiran shi Abu Sha shi baya iya rikewa sai ya ce ya Rasulullahi a rubuta min mana sai annabi ya ce uktubu li Abi Sha me za su rubuta masa jahilci ko ilimi haka nan Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah yake faɗa shi rubutawa yake su Abu Huraira kuma su ne suke kunkwada a kokolwarsu har da yake zaton cewa shi Abdullah dan Amr ya fi shi ma yawan hadisi ta boda shi ba shi rubuta yake shi kuma haddace yake kamar da yazo cikin Sahih Bukhari Kitabul Ilm yake cewa ma kana ahadun akthar hadithan minni ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma kana min Abdullah ibn Umar min Amr fa innahu yaktubu wa la aktub ko fa innahu kana yaktubu wa la aktub yace bana jin akwai wanda yafi ni yawan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai Abdullah dan Amr wannan a tsammanin sa ne don ya ga wanda yake rubutawa dole yafi wanda yake haddace bai san cewa shi akwai wata addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta riga ta zanto akan sa ba yace sai dai ko shi don shi yana rubutawa ni bana rubuta me yake rubuta hadisan manzo Allah ilimi ne ko jahilci ne wannan abin da ya rubuta ita ake kira as-sahifatu as-sadiqa as-sahifa as-sadiqa wato takaddu wato littafin da yake mai gaskiya dan abin da ya kunsa hadisan manzo Allah ne to sanda kake karatu kaje an ce Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi to ita ce wannan sahifa din Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As kaga ashe akwai rubutun ilimi haka dan malamai sun zo su ci gaba da rubuta ilimi sai a ce kuma suna yin bid'a to wace bid'a kuma suka yi me suka kirkiro nasu na kansu wanda babu shi haka tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ilimi an rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sune kololuwar ilimi an rubuta alqur'ani wanda shine kololo in har ya halatta a rubuta alqur'ani a rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai haramta kuma rubuta wani abin da yake bayani ne na wadannan babu abin da zai hana shi saboda kaga ashe akwai rashin abin nan ka zo ka ce me yasa wannan ma bid'a ce wasu sai su kara hadda makarantu su ma makarantu bid'a ne wato wai makarantu bid'a ne ba su cewa shi ilimi wani abu ne da ake so a isar da shi kana iya isar da ilimi a tsaye kana iya isar a zaune kana iya isar da shi a cikin masallaci ko a kan dutse na farko san da ya fara wa'azin sa akan mai akan Jabal Abi Qubais ya fara isar da da'awar sauraka zaka yi kan hanya ake tafiya ko a masallaci ko a zaune ko bayan sallah ko kafin ayi sallah duk kana iya yin wannan sauraka ba a yi masa kaidi ba aka ce kawai kamar sallah aka ce ga yadda ake so ga adabi ga inda zaka kalla ga yadda zaku yi ga a shi wani abu ne wanda abinda ake so ka isar da wannan ilimin sauraka sawa'un ka an yi shi ne a masallaci ko an yi makaranta ne an zauna ne akan kujeru ko a ƙasa aka zauna duk ilimi ne abinda ake duba shine shi ilimin karan kansa annabi taba cewa in za ku isar da ilimi ku zauna kar ku ba da shi a tsaye ko in za ku isar da ilimi ku duba ita kanta a tsaye ake yin ta ku duk kowa yana zaune amma shi liman shi kada ka bari a tsaye ku ko ya zo bai da lafiya haka a daddafe zo za ka tsaya wanda zai yi yana jin jiki ku kuna zaune wani ma yana gingidi ba ce ai ilimi sai ka zauna sauraka babu wani kaidi da aka sa wajen bayar da ilimi bare ka ce ga yadda shari'a ta tsara to bai halatta kuma kai kuma ka saba ba kamar da awa ce ita karan kanta ba a cewa duk wanda zai yi da'awa sai ya je ya hau dutse tunda annabi ta nan ya fara a ce in ka gama karatun ka zaka fara da'awa sunna shine ka je ka hau dutse to in ka ce ka hau dutse in ka je ka hau dutsen nan cikin garin Katsina kuna da dutse ko to in ka je ka hau dutse a garin Katsina wani zai cewa kai bid'a ai manzo Allah ba wannan dutse ya hau ba ya zan yi to in zan fara da'awa sai manzo Allah a Jabal Abi Qubais ya hau sai ce sai ka tafi maka an nuna maka Jabal ta can zaka faro da'awa in ba haka ba kai bid'a to kaga daru ne wannan to in ka je Jabal Abi Qubais din ma ka hau Jabal Abi Qubais din wani ya ga dama sai maka daru yace duk da haka ma dai ba har yanzu baka yi sunna ba sai ka fara wa anzir ashirataka alaqrabina sai ka sai ka fara kiran dangin saboda haka to kaga duk wannan babu shi babu wanda da duk sahabbai in suka taso kawai da awa suke shiga yi wanda yake nuna maka ilimin ake so a isar to amma saboda san zuciya sai ka ga ba wai jahili wanda ake ganin sa jahili har wanda ake cewa malami sai ga da rawanin sa kimeme amma yana faɗa haka ya sha'ir ga bid'a nan gashi kaza sai kaje na fadar waɗannan kwawaye kuma waɗanda ba karatu suke ba sai su rika ganin ai kuwa haka ne ashe ba duk bid'a za a yaka ba don haka dan muna yin bid'a ku kyale mu ci gaba da bid'a mu don haka wannan hadisi yana da fadi sosai insha Allah naga lokaci yayi a sati mai zuwa zamu dora a kansa har mu ga mun yi sharhin sa Ibn Taymiyyah ya kawo shi anan domin ya nuna matsayin sahabban nan na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake yaka manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora musulmi akan turbar su Allah madaukin sarki ya ba mu dacewa abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada a dan mu kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa assalamu alaikum satin da ya wuce na ji ka kawo ayoyi da hadisai akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma na gamsu da waɗannan hujjoji don haka na dawo sunna kuma don Allah a ƙara yi wa ƴan shi'a wa'azi su ji tsoron Allah su daina zagin sahabban wato sahabbai don su samu tsira a gaban Allah Allah ya ƙara shiryar da mu amin to amin da wannan addu'a da kai kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara baka sabati da mu gaba daya kuma waɗanda har yanzu suke kan wannan barna da bauɗaɗɗiyar hanya Allah madaukakin sarki ya ganar da su su dawo kan tafarki na magabata tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa sahabban su suka rayu a kansa wanda yake cewa dan Allah waɗannan hadisai ne basu inganta ba a cikin 40 hadisan to akwai ba su da yawa ɗan kaɗan ne wanda zan iya tunowa yanzu akwai hadisin min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni hadisi ne wanda yake mursal amma ma'anarsa tana da kyau da yawa daga cikin maganganun sahabbai da tabi'ai akwai irin wannan akwai kuma fassarar sa mai kyau da sharhin sa a cikin littafin Jami'ul Ulum al-Hikam na Ibn Rajab sannan daga ciki akwai hadisin inna Allah farada fara'i fala tubayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha shi ma bai inganta ba sannan akwai hadisin la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih shi ma wannan bai inganta ba waɗanda su zan iya tunowa ba su da yawa ba su wuce uku ko hudun ba wanda yake cewa menene ingancin waɗannan hadisan man aza musliman faqad azani wa man azani faqad aza Allah azza wa jalla da hadisin la yadkhulu janna shahihun wala bakhilun rawahu al-khatib wancan rawahu at-tabarani wannan kuma kullu ilmin wabalun ala sahibi illa man amila bihi duk waɗannan ta fuskar isnadi duk basu inganta ba wannan yake cewa dan Allah majmu'ul fatawa shine mafi girma daga cikin littafin Ibn Taymiyyah koko sannan littafin tafsirin da ka faɗa a satin da ya wuce ana iya a same shi a kasuwar kurmi sannan dan Allah ina so ka yi min tarihin Imam Az-Zahabi to tambayar farko majmu'ul fatawa ba littafi bane da Ibn Taymiyyah ya rubuta da wannan sunan an tattara kai daga jin sunan shi majmu'ul fatawa an tattara littafansa ne da fatawowinsa littafai ne daban-daban aka tara wanda aka kai gare su a lokacin wanda daga baya kuma an gano wasu aka sake mustadrak majmu'ul fatawa wanda dan shi Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Qasim to dan sa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim ya rubuta shi ba wajen sufili biyar ne wanda kuma daga baya aka ci gaba da gano wasu littattafan kun san bayan tafiyar Ibn Taymiyyah har ma a zamaninsa kamar da ku sani yan bid'a sun yi ta yakarsa wani ɗabi'a ce ta ‘yan bida’a kowane zamani yaƙar malaman sunna saboda haka sun yaƙe shi sun yi ta ƙoƙarin cewa su ga iliminsa bai watsu ba amma duk da haka Allah ya fi ƙarfinsu ya yaɗa ilimin inda ba sa zato ya kai shi zamanin da ba sa zato manyan malaman bida’a da suka ja da shi a wancan lokacin in ba ka karanta tarihinsu ma ba za ka san su ba ba su da wani gurbi yanzu a duniya irin su Nasrul Manbaji ya za ka ga wani Nasrul Manbaji kai ka san wani Nasrul Manbaji ko ka san wani yana cikin waɗanda suka yi adawa da Ibn Taymiyyah irin su Ibn Makhluf ta taɓa jin wani littafi na Al-Qadi Ibn Makhluf ko kuma abin nan Ibn Zamalkani ka taɓa jin littafin wani Ibn Zamalkani ko wani abu Ubangiji sai bai dauka su ba su duk da yadda suka fito suka yi amfani da gwamnati da masu mulki da mukaman da suke da wasun su suke da shi kamar shi Ibn Makhluf alkali ne na malikiya ba yadda bai yi ba ya ga an kashe Ibn Taymiyyah ba amma Allah ya fi karfin sa sai gashi ya zo Ibn Taymiyyah a hannunsa sun an hada baki da su za a shirya wani sarki an shirya wani sarki juyin mulki bayan an kore shi wani ya zo sun hada kai za su cutar da Ibn Taymiyyah kuma Allah ya ba mu wancan nasara ya dawo kuma mulku shi wannan ya da kan karar sai taro waɗannan malaman ya ce Ibn Taymiyyah to me kake ga ya kamata a yi musu kaga yanzu ya shigo hannu Ibn Taymiyyah ya ce kai waɗannan fa su ne malamai su ne idan gari in ka kashe su wa kenan zai karantar da al'umma a sake su to littattafansa da abubuwan da ya bari su ne aka tattara ake kira majmu'ul fatawa na karkaza cewa littafi ne mai guda daya kamar yanzu At-Tuhfatul Iraqiyya da muka karanta akwai ta a cikin majmu'ul fatawa kaga littafi ne mai zaman kansa Al-Wasiyatul Kubra da muka karanta akwai ta a cikin al-majmu'ul fatawa kaga littafi ne shi ma mai zaman kansa amma wannan da muke karanta babu shi a cikin majmu'ul fatawa sai maganar littafin tafsir ayatul ushkilat shi ma wannan littafin kaga babu shi a cikin majmu'ul fatawa duk da kai wasu maganganu da suka yi kama da na cikin wannan din a wasu gurare jifa jifa amma babu littafin haka a dunkule a ciki kuma mujalladi bai aka samu amma magana za a same shi a kasuwar kurmi ban san dole tafar da suke kasuwar kurmi ba haka can zaka je ka niki gari ka je in ka samu shi kenan baka samu ba ka sai abin da ya samu amma magana ba ka tari Imam Zahabi wannan abu ne mai tsawo Imam Zahabi malami ne babba daga cikin malaman sunna kuma dalibi ne daga cikin daliban Ibn Taymiyyah kuma malamin tarihi ne babba wanda a zamaninsa da bayan zamaninsa wato ana alfahari da shi shi ba mutumin Dimash ne amma asalinsa Baturke ne yana da manyan littafai wagaga kamar littafin Sirar Alamin Nubala littafin Tarihul Islam littafin Ma'rifatu Al-Qurra'il Kibar da sauransu wanda yake cewa ma'aikatarmu muna da kungiya wadda take sayen kaya komai kake so za a baka bashi amma suna kara kashi 20 cikin 100 a bisa yadda ake sayarwa kenan a kasuwa to wannan riba ce koko muna son dan bayani to wannan ina jin wan sha ansa tambaya irin wannan dan ina tsammanin ko jiya na ansa tambaya ko jiya a Kano na ansa tambaya jiya ne ko ranar juma'a ne amma nake ina tsammanin jiya ne ko jiya na ansa tambaya irin wannan ran juma'a ne aha wannan shi ake kira bai'ut taqsit wato a baka kaya ka rika biya a hankali ko kuma a baka kaya ka biya da bashi malamai suna da maganganu ko ra'ayi guda biyu akai kuma duk dai a cikin malaman sunna ba wai malaman sunna da na bid'a ba duk a malaman sunna wasu suna ga haramun ne a yi irin wannan cinikin domin shi wannan 20% din da ka bayar ka kara a kai ka kara ne kawai don wannan daga kafa da kai mutum cewa sai wata mai zuwa biya ka kaga ka kara masa 20% mukabilin wannan ajali wato mudda wannan tazara ta lokaci da ka daga masa da ka bashi to duk abinda kuma duk bashin da za a yi kari a ciki saboda wata tazara to wannan shi ita ake kira riban nasi'a riban nasi'a kuma muttafaqun ala tahrimiha bal ayoyin ma da suka sauka alqur'ani duka sun saukare akan riban nasi'a ba riban fadl ba saka riba ce wacce take jahiliya to a jahiliya ake yin riban bashi ta a daga ma kafa amma ai ma kari wasu suna sa cikin wannan har ba kuma suna hujja da hadisin Abu Huraira man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu awkasuhuma aw riba wanda yayi ciniki biyu a daya wato in yanzu zaka biya ga farashin sa in kuma sai ya kai gobe to kuma ga farashin sa wanda ya dare na farko to shine hadisin yace falahu awkasuhuma abinda ya halatta mai sayarwa ya karba shi ne mafi kankantar farashi aw riba ko kuma ya karbi riba wato ya karbi mafi yawa ya karbi riba abinda yake nashi shine mafi kankantar farashi to haka wasu daga cikin malamai tun ma da daddu kamar irin su Auza'i kamar a karshen malamai na baya bayan irin su Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin cewa wannan bai'u tafsir wanda za a kara maka kuɗi saboda za a daga ma kafa ya shiga cikin wannan abin da riban nasi'a wasu kuma malamai suna ganin a'a wannan ba zai shiga cikin riban nasi'a ba domin ciniki ɗaya ne ba biyu ba shi wannan da yake da zai baka wannan kayan ba zai ce maka gashi in a yanzu zaka biya ga kudin sa in kuma sai ya kai gobe ga kudin sa ba shi dama haka yake sai da kayan sa, zaka zo ka same shi yana sai da kayan sa ne, in abin 1000 ne shi yana sai da shi 1200 ne, don haka in ka zo dama abin da zai ga maka kenan 1200, tunda abun sa zaka karba ka tafi din nan, in baka so ka tafi. Don haka shi bai'a da yake ba bai'a ta nufi bai'a yake ba, kamar yadda zaka shiga kasuwa ne kaga mutum ga wanda yana sai da abu 1000, wancan yana sai da 1100, kaga baka cewa wancan da ya kara ya cire ba, to haka shi ma wannan illa iyaka bambancin su da wancan zaka bashi ya baka nan, wannan kuma bashi zai baka. Don haka wasu ba sa saka shi cikin wancan hadisi, suna halatta bai'u tafsir, yawancin malaman Saudiya suna halatta shi, su Ibn Baz su Uthaymeen duk suna halatta bai'u tafsir, to baka amma za a baka shi da kamar wanda ake a ma'aikata a kawo babura a raba malaman primary a makarantarsu, ana sai da babur ɗin 70,000 amma su a 90,000 za a ba su an ƙara 20 a riƙa cirewa a hankali a cikin albashinsa har ya biya. To suka ce wannan ba komai, an taimaka masa ma, su kuma albani na ga in za a taimaka masa a sayar masa mana yadda ya kamata me na. To ala ayati hal, kaga magana ce da malamai suke kai kawo akan shin in kai wannan ta'amuli, kai ta'amuli da riba ko baka yi ba. Don haka in kana son ka kubuta da addininka sai ka bar abu, kakka ma cikin wanda ake shakka, wasu su ce kai mace riba ne, wasu ce a'a baka ciki. To amma tsaya ana jayayya akan ka, kai kana ciki ko baka ciki, kaga ai ba daɗi. Wanda ya ce mutum ne wanda ba musulmi ba ya nemi taimakonka, to in ka taimaka mishi kana da lada wajen Allah subhanahu wata'ala, ya danganta da wace irin niyya ka taimaka masa. A kaya haka don ya shayi sha'awar musulunci ya musulunta, babu komai. Wannan yana daga cikin da'awa da akhlaq ɗinka da ɗabi'unka da halayenka. Ka gan shi cikin wani hali na damuwa na matsuwa, sai ka taimaka mishi, yana baya da lafiya, yana neman kuɗin magani, ya rasa sai ka ɗauki kuɗin magani sai ka bashi, ko yana jin yunwa sai ka bashi abinci. Wannan ba a cewa ka yi laifi, sai dai in kawai ka taimaka masa don arne ne shi, a ce da kai baka bambanci tsakanin musulmi da arne, ka sa ko wanda shi dan wannan zai yi, dan a ce masa shi abunsa duk ɗaya ne, kaga wannan bala'i. Amma in kai haka dan ka nuna masa akhlaq na musulunci, la yanhaqullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, kaga albir kalma ce jami'a, duk ayyukan alkhairi suna cikin kalmar bir. Dan haka duk abinda zaka yi dan Allah da wata manufa kyakkyawa yana cikin bir. Allah ce ba Allah bai hana ku musu birri ba, sai dai idan wanda yake makiyi ne na musulunci ya fito yana yakar addini garara, to sai kwanta bai da lafiya, kai kuma kai ta kai kawo da zai warke, kaga nan kana so ka dawo da musulmi matsala. Haka ya danganta da yadda kai taimako. Wannan kuma yace menene dalilan da yasa sahabbai suka hana a rufe gawar sayyidina Usman a makabartar musulmai har abin ya kai ga an rufe shi a Hushul Kaukab ba tare da an yi masa wanka da likkafani. Wannan yana nuna basu yarda da khalifancin sa ba ko ku a'a. To na farko duk ruwayoyin da suke cewa ba a binne wato an kiwa Sayyidina Usman wanka ko an bashi ya kwana uku, dan akwai ruwayoyin da suke cewa an bashi ya kwana uku ma a bola, duk ruwayoyi ne na Shi'a ba sahihai bane, duk ruwayoyi ne wanda su inganta ba, isnadin su ba wanda ya inganta ce, ko wanda ake ruwaitowa daga Abdul Malik ibn Majshun, daga Malik da Abdul Malik ibn Majshun akwai magana a kansa, kuma Malik ba sahabi bane ba tabi'i bane, haka bai mana suke abin nan din ba, akwai inqita'i wanda ake ruwaitowa daga Urwa da ire-iren su, wanda dukkan su akwai magana akan isnadin su. Idan mutum ya duba littafin Fitnatu Maqtali Uthman zai ga bayani dalla-dalla akan ruwayoyin duka, saboda duk ruwayoyin ba su inganta ba. An yi wa Sayyidina Usman abin nan wanka, an masa sallah, da ba shahidul ma'araka ba, shahidul ma'araka shi ne wanda ba a yi masa wannan, an masa sallah. Kuma wasu ruwayoyi sun nuna sahabban ma da suka yi masa sallah, har ciki har da Sayyidina Ali, kuma an binne shi a wannan gurin kamar da wasu ruwayoyi suka faɗa Hushul Kaukab. Hushul Kaukab guri ne a cikin Baqi'a, dan wani lambu ne a cikin Baqi'a, ba wai bola ba ce, saboda haka magana cewa an ki masa an guje masa wannan duk ba gaskiya ba ne. sanda yake cewa Bukhari yayi wa kansa naqadi domin shi da kansa ya ruwaito cewa Umar ya raba wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama gadan su a cikin kitabul qumsi su ƴaƴan mai ya hana a ba su nasu. Wannan ba gaskiya bane ba, inda Bukhari yace an bawa matan Annabi, bal akasin wannan ma ya ruwaito, akasin haka ya ruwaito, sun aika sayyidina Usman akan cewa a ba su sumunin su zuwa wajen Abubakar. Sayyidina Abubakar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ma'ashiral anbiya ila nur ma taraknahu sadaqa. Abinda Bukhari ya ruwaito kenan a cikin, amma kaji wai ya juyar wai an ba su. Waɗanda duk suke da buƙatar addu'a ta alkhairi, Allah ya biya musu buƙatunsu. Duk wani musulmi Allah ya biya masa buƙatar ta alkhairi. Duk wanda yake cikin damuwa Allah maɗaukakin sarki ya masa maganin sa, sai ya fitar da ita. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.